بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من رسالك هتوا دكو أتكون وانا نجيرن جير بياني وانا متكاوا وانا دمتنجي أي كن حجي دكومرا وانا شيني شيرينا أخو وانا أتكون وانا شيري لإذن الله za mu bayani ne game da sifar haji a takaice. Ga wanda bai samu shirin farko da na biyu ba, to zai koma ya saurare su a nan ne inda muka yi bayanin sifar ihrami da kuma umara da wasu bayanai masu dimbin yawa wanda suke da alaka da waɗannan abubuwa. Kana iya kiran wannan lambar waya domin ka samu waɗannan bayanai da suka gabata. Idan wannan shine na farko da kake samu, akan lambar waya alamar tarawa 2 4 6 5 0 6 2 2, wato +234 8065810622. Da wanda yake kira kuma daga cikin gida Najeriya, yana iya sa 080 kai tsaye, sai sa 6581062. Mai magana Abu Waita Muhammad Abdul Qadir Shizu Zaria. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. A cikin wannan shiri, kamar yadda muka yi a bayani, za mu siffanta aikin hajji ne insha Allahu a takaice, wanda yana farawa ne daga ranar 8 ga watan Zulhijja, wato ranar da ake kira da yaumut tarwiya, ranar da alhazai za su ainihin wato cin tsatsaf su shiri tsakanin ainihin tafiya ainihin Mina, a inda za su je su ci gaba da sauraron abubuwan da za mu ji bayani insha Allah. A wannan safiya na 8 na watan Zulhijja, alhazai waɗanda suke aikin hajji kamar tu'i, to za su yi wanka irin wanka da shari'a ta ke umarni, bisan da za a yi wani imana da ya gantace yin wanka, sannan su shafa turare a jikunansu, sai su sake ɗauko ihramin su tun can da suka warware bayan an gama tamattu'i, su maida shi jikinsu. Yayin da suka gama ɗaurewa tsaf, sai su faɗi lafazin labbaik Allahumma hajjan, sun sake ɗaukan ihramin aikin hajji kenan. Amma waɗanda suke yin ifradi ko kirani, to dama su wannan da suka yi daga miƙati, to shi yake tafi da su har zuwa ainihin wato su kare hajjinsu. Don haka su babu wani abu da za su maimaita a wannan safiya. Masu tamattu'i kaɗai suke da wannan ainihin wato hukunci. Bayan sun ainihin ɗora ihramin, dukkan abubuwan da muka bayyana na ƙa'idoji da dokoki na mai ihrami ya sake komawa kansu. Don haka su ƙara kiyayewa wajen daidai kumba ko akaifa ko farce, ko cire wani gashi na jiki, abinda ya danganci gashin kai ko na hammata ko na mara, balantana na gemu wanda wannan shari'a ta hana yi, wato namiji ya aske shi. Wannan dokan yana kan maza da mata baki daya. Idan mutum ya yi haka da dangancin, to ya yi laifi wanda sai ya yi abinda ake cewa fidiya, wato ya yanka dabba na wannan laifi da aikata. Haka abinda ya danganci rashin farauta ko rashin sa turare a jikin tufafin ihrami, sun sake dawowa sun haramta. Duk wanda ya haka kuwa, to akwai hukunci da shari'a za ta ɗauka a kansa. Wanda ya farauta, za a samu ainihin alkali wanda zai yi hukunci a kan menene zai zama ainihin wato fidiya a kansa. Allah ya karba mana. Bayan wannan, sai ainihin wato abin da ya danganci abin da zai biyo baya na ci gaba da ainihin wato aikin da shi mai hajji zai yi, wanda zai wuce kai tsaye zuwa ainihin wato Mina kenan. Yayin da ya fito zuwa Mina, gabanin haka yana da kyau mu sani cewa ba a fita zuwa Mina din sai bayan wayewar gari na wannan safiya da muke ishara. Shari'a ta ba da dama ga mata da tsaffi da yara da masu lalura ko masu rauni, suna iya kama hanyar zuwa Mina tun tsakar dare, ma'ana sadda dare ta ainihin wato raba, ana iya fara fita da su a haɗa su da wanda zai jagorance su, wanda ba shi da wannan lalurawa, na a samu karɓa namiji wanda zai kula da su. Wannan na daga cikin abin da ya kamata mu ji hankalin alhazai. Mutane kuma gabaki ɗaya sai suka juye, sai suna fita tsakar daren, da zillin cewa ai shari'a ta ba da dama ga wasu wanda bai shiga cikin lissafin waɗannan ba, ba daidai ba ne shi ya ta irin wannan lokaci. Abin da ya jawo sai kaga kuma ci kowanda ake jiya musu tsoro gari ya waye sai ya koma kuma ana yin shi cikin dare don Allah kiyaye. Da haka Alhaji ya kokari ya kiyaye domin Allah ya karɓi ibadarsa. Bayan an fito ana iya samun abin hawa kamar yadda za ku gani hukumar Saudiya ta tattali ababen hawa da ainihin wato hukumar alhazai na ƙasashen al'umma mabambanta da jihohin da kuka bi za su ainihin sakawo muku motoci irin su manya-manyan motocin nan da za su kai ku waɗanda su kuma suna da daman su je su bi jirgin ƙasa su ma akwai inda za a biya hawa jirgin ƙasa. Wasu kuma za su ga a ƙasa kawai za su kama hanya su tafi domin daga Makka zuwa Mina ɗin wuri ne da ana iya zuwa a ƙasa musamman wanda Allah ya yi wa lafiya yake da jini da ƙarfi a jika. Kuma idan mutum ya je a ƙasa wani lokacin ya fi mishi sauƙi domin sai ku isa can masu abin hawan ba su ƙaraso ba saboda cincirindo da cikowa da ake ainihin wato tukarta. Da haka in ka samu abokan tafiya da za ku tafi kana iya kama hanya ku tafi a ƙasa insha Allah. Kuma kakka damu ba wanda zai bata insha Allah, za ka ga mutane bai ɗaya wuri ɗaya ake tafiya. To bayan an kama hanya dama daga sadda ka sanya ihramaka za ka dawo ka ci gaba da yin talbiya wanda an yi wato muka bayyana a baya a bisa tsarin da muka ce domin kada mutane su ci gaba da yin kuskuren shi ne labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Haka ake son mutum ya rinka yin talbiya bayanin wannan ya gabata. Bayan mutum ya isa Mina, Minan wani farfajiya ne kamar daji ne wajen gari amma an shimfiɗa wato muhayyaman tantuna-tantuna wanda mutane za su ainihin shiga su kwana su huta su ainihin wato a jira zuwa gari ya waye da za su fita zuwa Mina. To kowane ƙasa na da inda aka yanka musu kowa zai ga an rubuta sunan ƙasansu mutanen Saudiya, mutanen Misra, mutanen Lebanon, mutanen Niger, mutanen Nigeria, Ghana, Burkina Faso ko ina. Idan kuka shiga cikin yankin inda ƙasanku yake akwai kuma jihohi na kowane ainihin wato ƙasa. Za ka ga jihar Kaduna, Kano, Lagos, Abeokuta, Zamfara ko ina an rubuta. Sannan ka shiga hanku akwai kuma ƙananan hukumomin ku. Inda Kaduna kake za ka ga Zaria, Sabon Gari, Kaduna South, Kaduna North da makamancinsu. Sai ka shiga inda naku yake ka ainihin wato zauna. Haka sauran jihohi. Yayin da mutum ya shiga nan sai ku jira zuwa lokacin sallar azhar. Idan kun isa kafin azhar, wasu za ku isa 11, 11 da rabi kafin dai azhar. Za ku jira zuwa lokacin sallar azhar sai a tashi a kira sallah a yi iqama a yi azhar amma a matsayin ƙasar. Domin a nan yanzu hukuncin ƙasar za ku ɗauka sakamakon kun shiga cikin wato sifa na matafiya daga Makka zuwa ainihin wato wannan waje. Bayan kun gama azhar sai ku ci gaba da hutawa zuwa lokacin la'asar sai a ƙara kiran sallah a tare da iqama ku yi la'asar raka'a biyu ƙasar kenan la'asar ma. Bayan nan sai ku sake zama ku huta zuwa magariba ku tashi a kira sallah a yi iqama a yi sallah magariba dama magariba ba a yi ma magariba ƙasar sai ku yi raka'a uku daga nan ku jira zuwa lokacin sallar isha a kira sallah a tare da iqama a yi sallar isha raka'a biyu. Haka ake yin sallah a yayin da aka isa Mina. Ba a haɗa salloli duk da cewa kun ɗauki sifan matafiya amma a nan ba a haɗa salloli a yi jaɓar takrim ko ta akhir. Haka ba za ku yi azhar da asar a lokaci guda ba, kowanne a lokacinsa. Sannan kuma za ku yi iqama ku yi bayan kiran sallah a yi kowane sallah sai dai a matsayin ƙasar. To tsakankanin waɗannan lokutan da aka yi sallah kaza ana jiran kaza me ake son a yi? Ci gaba ne da talbiya. Ana yi a bayyane, ana yi kuma sannu a hankali ba ta yadda mutum zai galabaitar da kanshi ba. Idan kana da wasu addu'o'i da kake bukata kana iya yi, kana da wasu zikirori bayan wannan da kake son ka yi ya halatta, kana da karatun Qur'ani da kake son ka yi ya halatta. Dama aikin hajji ana son mai hajji da umara ya cika su da waɗannan nau'ukan abubuwa guda uku, abin da ya danganci karatun Alƙur'ani, ambatan Allah da kuma addu'a. Da haka an fi so ma mutum ya yawaita ambatan Allah da addu'a din musamman saboda bukatu da mutane suke da shi kuma an je inda Allah ke an san addu'an bayi. Da haka mutum ya yawaita waɗannan a guji zaman gulma da ainihin wato gunsugulu da yi da mutane da zunbe da waɗannan abubuwa na laifi da ƙarerayi da tattauna batu na siyasa da harkar kasuwanci a guje su a cikin waɗannan tsakankani domin yanzu an shiga cikin aikin ibadan ne guddum kafin sannan ka yi harkar kasuwanci ka babu laifi za mu ishara akan waɗannan daga ƙarshen bayanan mu insha Allah na abubuwan da ake son mutum ya halatta yana iya yi a lokacin da ya ƙare ibada ko kuma kafin a fara aikin hajji yayin da ainihin wato gari ya waye haka cikin daren da kuka isa wannan waje da ake cewa Mina to babu wani ibada da shari'a ta ce ai da haka kakkau kwana kana nafila in kai haka baka dace da shari'a ba kakka kwana kana wasu zikirori ko wasu wurdoji ko wasu ainihin wato abubuwa da wani zai gindaya maka wannan ba shari'a ne ta ainihin wato shari'a ta shi ba sai alhaji yayi kokari ya kiyaye wannan Allah ka karba mana ibada mu ka samu dace daga bisani kun kwana gari ya waye lokacin sallar asuba sai a kara tashi a kira sallar asuba a ainihin wato yi sallar asuba to a wannan mina din babu wani masallaci ayyana ne da aka ce an ayyana da mutum zai je sallah a wannan sheman naku nan inda kuka yaye zango nan za ku yi tantin ku tare da waɗanda kuke a wajen na kowane sallah a samu mai kiran sallah a samu limami da zai rika ainihin wato jin sallah to ba sai kun fita kuna neman masallaci ba saboda ainihin wato nan babu wannan hukunci a nan masaukin ne inda za ku yi sallar naku bayan an wayi gari an yi sallar subahi sai a ƙara komawa cikin sai kowa ya huta ya jira sai rana ya daga to daga nan ake fita a kama hanyar tafiya a Arafa ba a fita kafin rana ya daga jama'a wannan na daga cikin abin da ya kamata Allah zai a kiyaye wasu ma za ta zo har ila yau sun tsakar daren na za su kama hanya su fara tafiya a Arafa wannan ya saba wa shari'a amma har ila yau muna ƙara maimaitawa mata da tsofaffi da yara da masu lalura ko masu uzuri suna iya fita su babu laifi Allah ya sa mu dace a yayin da rana ya daga kowa sai ya fito a kama tafiya ana ainihin wato zuwa Arafa to Arafa yanki ne shi ma wanda ake son alazai su je wajen a lokacin da gari ya waye kuka fara tafiya za ku ta dosan ainihin wato Arafa din ana tafiya tsanno a hankali jama'a ba a yin komai da ƙarfi da ainihin wato takura mutane da tsanani a sannan a hankali ake yi ka yi ƙoƙari ka ji tsoron Allah ka tuna ibada kake yi balantana har ya kai ga mutane za su yi hayaniya ko a yi rikici ko a yi faɗa wannan duk ba daidai ba ne ya kai mai aikin hajji da umra yi ƙoƙari ka kyautata ibadarka yayin da kuka ainihin fara tafiya to za ku wuce ta wani masallacin Arafa ko wani babban masallaci da ake kira masallacin Arafa wannan masallaci asali sunan masallacin shine Masjidu Namira masallacin Namira a nan ne inda limami yake yi wa al'umman duniya baki ɗaya kaf da suka zo wannan ibada sallar jari a bai ɗaya sarki ya tabbata ga Allah babu sanda ake haɗa al'umman duniya da musu sallah a ƙarƙashin limami guda sai a irin wannan rana ranar 9 ga watan Zulhijja kenan wannan yini shi ake kira yinin Arafa ko ranar Arafa to idan aka isa wannan masallaci kowa zai tsaya ya saurari kutuban da liman ke gabatarwa to mutane da dama in ba sun fito ne da wuri ba ko kuma wani lokacin duk yadda kai ka fito da wuri ma za ka samu masallacin ya riga ya ciki da haka kana iya tsayawa duk inda sahu ya tike da kai sahun ya tike da kai kusa da masallaci haraban masallaci cikin masallaci can nesa da masallaci ka samu ka natsa a wajen sai dai an so mutum ya saurari kutuba amma in ka cika yin nisa daga masallaci wasu lokutan amsakuwa ko kuma loudspeakers da aka daddaura ba ta kai sauti zuwa inda mutane suke amma kana iya kunna rediyon kan kana tare da rediyo ko in wayanka yana kama FM na yi wato a ƙasar da yake ko garin da kake sai ka juya shi zuwa gidan rediyo na Saudiya za ka ji ana kawo maka muryar limamin kai tsaye za ka rika jin shi live za ka sai ka kunna ka saurara idan ka fahimci larabci ka ji abin da aka ce faji hawa ne ma in ba ka jin larabci idan Allah ya sa a cikin taron ku ko tawagan ku akwai mai jin larabci to ba laifi yana yin wato yi muku bayanin abin da limami yake cewa to nan za a tsaya a saurari kutuban tsaf daga daidai lokacin hantsi haka liman yake farawa irin 11 zuwa 12 da zarar rana ya fara ainihin wato zawali sai limami ya tashi ya yi wa mutane sallah kaza to a nan sai a kira sallah ɗaya sai ai sallar azhar da al'asr jam'an wa qasran dan haka nan ne inda ake yin sallar azhar da al'asr da kiran sallah ɗaya amma ikama biyu za a yi raka'a biyu ai sallama a ƙara kare ikama ai raka'a biyu ai sallama kun hada azhar da al'asr kenan kaga dai wannan lokacin ana dosan 12:30 zuwa karfe 1 to kuna sallar ne sallar to sai a ƙara ta zuwa arafa ne farfajiyar inda ake tsayuwa arafa kuna isa wajen to sai kowa ya samu waje a cikin arafa ku kiyaye domin wasu na tsayawa wajen arafa kuskure ne wannan kuma yana iya kawo mutum matsala da ibada da ya je da haka mutum ya tsaya ainihin wato arafa din
jama'a tara shiri na gaba.